الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 16 ga watan Rajab shekara ta 2437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 22 ga watan hudu shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata wani misali mutum ne yana saba ma ubangijinsa a lokacin da rashin lafiya ta damke shi ya sadu da ya yi nadama a lokacin nan ya tuba shin tubansa ya yi tambayar shi ta biyu ce kuma mutum ne wanda shi ma yana saban Allah sai da tsufa ya cin masa babu yanda za a yi dai wannan sabo ba shi da ikon da zai iya yin wannan sabo a wannan lokaci sannan ya ce ya tuba shi ma tubansa ya yi to abinda muke so mu sani shi tuba yana da sharuɗa kuma yana da wasu lokuta da Allah ya kayyade wanda matukar idan bawa ya sake lokaci ya kure masa koda ya tuba Allah ba zai karbi tubansa ba lokaci ko mu ce sharadi wanda yake na farko daga cikin sharuɗa na tuba a lokacin da wa'azi ya cin maka ka tabbatar da cewa aikin nan da kake kai sabon Allah ne to ya zama wajibi akan ka take yin kika daina wannan aiki kamar yanda malami akdari Allah ya ji kansa yake cewa wa an yatrukal ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha wajibi ne akan baligi musulmi ya daina sabon Allah a lokacin da yake saba masa in ya kasance yana cuɗanye da aikin saba kana cikin aikin wani ya maka wa'azi ya ce aikin nan da kake fa baya halatta domin sabon Allah ne tutake yanke ya zama wajibi a kanka ka daina wannan aiki dalilai sun wuce a lissafa a kan wannan sharadi na cewa dole mutum ya daina kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce faman ja'ahu mawizatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da Allah ya turo sakon cewa daga yau an haramta giya take yanke suka ringa fito da duk giyar da suka tanada suna bulbule ta akan titi kuma haka lokacin da yunwa ta cin musu a shekara ta 7 a yakin Khaibar sun soke jakai an fide an zuba nama a tukunya ya kusa da ruwa manzon Allah ya turo dan aikensa yayi shela a cikin jama'a ya sanar da su cewa Allah da manzonsa sun haramta naman jakai wanda yake na gida. Manzon Allah ya ce domin naman jakai na gida najasa ne. A lokacin nan take yin kisa haɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ringa kibe tukunya akan ƙasa. Naman da ba a ci ba kenan. Dan haka wajibi ne idan mutum yana saba ma Allah wa'azi ya cin masa take yinke lokacin nan zai bari ba maganar sai an jima domin baka da tabbacin nan gaba ka kai sai bane daya shine cewa an yi duka da ma'asi ya tafi sa'atiha in kana mutarabbisan biha. Sharadi na biyu shine kai niyyar cewa a iya abin da ya rage maka na kwanukan rayuwa ba za ka koma aiki wannan aiki na sabo ya zamanto a ni zuciyarka akwai niyyar ba za ka koma har abada. Wannan kuma wajibi ne shi ma dalilai sun wuce a lissafa akan haka. Sannan sharadi na uku shine nadama. Menene nadama? Ka biyo baya da ayyuka na kwarai, ka ringa roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala gafara, ka ringa hararo girman Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin zuciyarka, ka ringa damuwa akan wannan aiki na sabo da kai, ba ka ringa jin dadi har kana bada labari da mun yi kaza da mun yi kaza. In ma an ambata wannan abu ka ringa samun damuwa a kai shi, wannan shine nadama. Waɗannan sharuɗa sai in sun cika sannan Allah yake karɓan tuban bawa. In kwa ya kasance akwai wani haƙƙi na bawa a kanka dole sai ka mayar masa da haƙƙinsa ko kuma ka nemi cewa ya yafe maka. An gane ku? To lokata waɗanda suke na tuba, wanda in bawa ya tuba Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato lokaci na farko daga cikin lokata wanda cikin lokatan da in bawa ya tuba Allah baya karɓan tubansa shine lokacin da bawa ya shiga hali wanda yake na fitar rai. Duk wanda ya shiga cikin hali na fitar rai ko da ya tuba Ubangiji ta'ala baya karɓan tubansa, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa yuqbalu tawbatul abdi ma lam yugargir, akan karɓi tuban bawa matukar ne kai gargara. Me ake nufi da gargara? Shine fitar rai. Haka kuma Ubangiji ta'ala ya faɗa wa laysat tawbatu lilladhina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an wa lilladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum adhaban alima. Lokaci na biyu shine lokacin da rana ta fara guduwa daga yamma. To a wannan lokaci koda mutum ya tuba Ubangiji ta'ala baya karɓan tubansa, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil layli liyatuba musibun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musibul layl hatta tahulu ash-shamsu min maghribiha. Ubangiji ta'ala na shimfiɗa hannuwansa waɗanda suka dace da girmansa a cikin dare domin ya karɓi tuban wanda ya mugunta ayyuka a cikin yini. Haka a cikin yini yana shimfiɗa hannuwansa domin ya karɓi tuban wanda ya bi dare yana mugunta ayyuka. Manzon Allah ya ce Ubangiji ta'ala bai gushe ba a kan haka, kuma ba zai gushe ba har sai an kai lokacin da rana ta gudu ta fara guduwa daga yamma. A lokacin nan Ubangiji ta'ala yakan kulle kofa ta karɓar tuba. Lokaci na uku shine lokacin da mutum ya ga azabar Allah ta sauka ido da ido. To wannan shi ma koda mutum ya tuba to tubansa ba zai amfane shi. Al'umma daya daya ce a lokacin saukar azaba suka tuba Allah ya karɓi tubansu, su ne mutanen Annabi Yunus, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaumu yunus lamma amanu kashafna anhum adhab al-khizi fil hayati dunya wa mata'anahum ilahin. Dan haka a cin yace falam yakuyan fa imanuhum lamma ra'u ba'sana. Dan haka dai a takaice wannan kace yana kunce rashin lafiya. To in ya kyautata tuba ya cika sharuɗinsa Allah yana iya karɓan tubansa saboda bai shiga ba hali wanda yake na fitar rai. Haka shi ma wanda yake datti da karfi ya kare bayan da za a iya saba masa. To anan in dai ya cika sharuɗa yayi nadama, shi ma Ubangiji ta'ala yana iya karɓan tubansa. darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul ijara mun tsaya karshen babi na 14 baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na hukuncin ladan wato dillanci shin ya halatta cin ladan dillanci ko bai halatta ba shine as-samsara shine malam sai yazo mana da fatawa ta magabata azargin ibnu sirin Allah ya ji kansa yake ce malam yake fada walam yarbun sirina wa abahu wa ibrahim wal hasan bi ajri simsari wa asa wato muhammad ibnu sirin al-madani da aba ibnu abi rabah da ibrahim ibnu yazid an-nakhai da al-hasan ibnu abi al-hasan al-basri gaba dayan wadannan manyan malamai guda hudu ba sa ganin laifi game da ladan dillali ma'ana mutun yayi dillalanci a biya shi an gane ko ba su gaba wani laifi akan haka kenan sana'a ce wanda take halattacciya sai yace wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yace la ba asa an yaqula dini haba fawba fama zada ala kaza wa kaza fa huwa lak wato babu laifi mai kaya ya fada ga dillali ya ce masa sheka ka sayar mun da wannan tibashi kaza fama zada ala kaza wa kaza fa huwa lak duk abin da ya karo akan haka naka ne misali ka bashi kwamfulan tibabi je ka ka sayar mun da su jika goma duk abin da ya hau akan jika goma naka ne ko na baka wannan mota akan miliyan biyu je ka duk abin da ya hau naka ne abdullahi dan abbas ya ce babu laifi game da yin haka tare da cewa jumhurin malamai sun saba masa akan haka ko kuma ya saba ma jumhurin malamai su suna ganin cewa wato tunda ijara ce ya kamata ya zamanto ladan dillalin ya zamanto abu ne wanda yake sananne an gane ku ya kamata ya zamanto lada ne sananne ka ce masa je ka ka sayar da wannan riga ji ka goma duk abin da ya hau naka ne suka ce a anan ya kamata ka bayyana masa dan haka suka ce in ya je ya sayar da wannan to iya abin da za a yi sai a bashi lada wanda yake na tamkar wahalar sa tare da cewa wasu malamai sun awwala wannan fatawa ta Abdullahi dan Abbas sun ce a wannan ala wajhil muqayyada ne kuma nan muqarrada me ake nihi da al muqarrada shine kamar misali ka sayi kaya ka ba mutum ya je ya sayar da wannan kaya in an samu riba za ku zo ku kasa riba tsakanin ka da shi wannan kasuwa ce wadda ta halatta in baka hannu gyare in nuna maka nau'in kasuwar da za a yi ko in sayi kaya in baka sai in fada maka farashin wannan kaya je ka a sayar da su in an sayar da su in an samu riba za mu kasa riba ni ina da kaso kaza kai kana da kaza shine anan wasu malamai suka wajja kenan wannan fatawa ta Abdullahi dan Abbas na cewa la ba'asa an yaqula bihi hadha al-qawla ba laifi wato mutum yakan fada ga dillali ya ce masa je ka ka sayar da wannan tibafi fa ma zada ala kaza wa kaza fa huwa laka duk abin da ya karo akan kaza da kaza naka ne wa qala ibn sirin ke fada idza qala bi'uhu bi kaza fa ma kana min ribihim falaka aw bayni wa bainaka fala ba'asa bi yace idan mutun ya fada ga dillali yace masa je ka ka sayar mun da abu na kaza akan kaza duk abin da aka samu na riba in dai ya duru akan haka to naka ne ko kuma duk abin da ya duru akan haka na gare ni ni da kai zamu raba in ma ni na dauka shi biyu kai ka dauka shi daya ko kai ka dauka shi biyu ni na dauka shi daya ko kuma mu raba tsakiya a iya dai yanda aka dandance a takaice kenan wannan yana nuna halaccin ka ba dillali farashi ka ce masa kayan nan dai a kaza yake kaza nake bukata ka kawo mun duk abin da ya hau naka ne misali in kayan jika goma ya baka in jika dari ka sayar da su in ji kun dandance da shi akan haka to shi ka goma kadai zaka kawo masa jikka 90 din nan riba ce wanda Allah ya kuru maka amma in ci ayi amshi je ka sayar mun da wannan kaya in kayan jikka 10 ne in bai wuce jikka 10 ba in miliyan 1 ka sayar da wannan kaya to baya halatta ka ci daidai da dala dole zaka kawo masa ya so ya biya ka hakinka ya biya ka ladanka dan haka abin da muke so mu sani shi dillali ko ba maganar la'ada bace aiki ne wanda kuma ya kamata a biya shi wanda galibi a yau kawai ta bangaren la'ada ne ake hudda dillali sai a bashi kaya ga kayan mu na saidawa ya je yi ta talla in ya saida kai da ka saida ka bashi la'ada wancan ya bashi la'ada to kai ba maganar la'ada ba ake domin aiki ne ka bashi talla ka bashi ya kamata tun farko ya san menene ka san shi ka bashi dillalancin gida an gane ku ka ce masa gida kaza nake bukatar a sayar mun da shi to anan ya kamata ka gaya masa iya abinda zaka bashi in an sayar da wannan gida in ya yarda ya amince shi kenan yaje kenan nan da aka sayar da wannan gida yana da haƙƙin shi ka baka lissafa iya abinda kuka yi da shi ka bashi in ba sayar da gida ba wannan kuma ba maganar a bashi wani abu an gane ko domin anan kamar ju'ala ne ka sanya masa wani lada ka bashi wannan aiki gida kaza nake bukatar a je a tallata mun randa aka sayar da wannan gida kenan kaza zan baka kenan anan ka bashi wani aiki amma ka annaka cewa sai in an sayar da wannan gida sannan in kwa ka bashi farashi gidan nan a miliyan 1 yake je kaka tallata shi abinda ya hau wannan naka ne in ya yarda ya amince kenan wannan gida zai je ya sayar da shi abinda ya hau shi iya shine haƙƙin sa ko kuma abinda ya dora akan miliyan guda zamu raba ni da kai to in akan farashi ne ka bashi yanda kuka yi da shi na cewa duk abinda ya karu akan kaza naka ne ko kuma abinda ya karu akan kaza ka zo zamu raba ni da kai misali in ka ce masa miliyan 1 abinda ya hau akan miliyan 1 zamu raba ni da kai in ya sai da gidan miliyan 1.5 to wannan 1.5 dole za ku raba da shi iya yadda kuka dandance in tsakiya in ma wani ya dauka shi 2 wani ya dauka shi 1 yanda kuka yi da shi shine za a tabbata akan shi shine anan sai ma da yazo da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ke fada almuslimuna inda shurudi Allah Allah yace musulmi suna nan ga sharuddan su ma'ana sharuddan da suka tabbatar da shi tsakankanin su to za a tabbata akan wannan sharadi matukar sharadin bai saba ma shari'a ba an gane ku domin duk sharadin da ya saba ma shari'a to wannan ba a lura da shi dole za a sanya kafa a shune shi shine yace al muslimuna inda shurudihim muslimi suna nan wato ga sharuddan su kenan yanda kuka yi sharadi da shi dole za a tabbata akan haka sannan malam sai yazo mana da hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ke fada cewa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an talaqqa ruban wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin tariyan mahaya ni ake nihi da mahaya su ne baki sawa'an kauyawa ne ko ƴan bunni ne wanda suke lautu kaya su kawo gari domin su sayar haramun ne mutum ya fito gefin gari ko a cikin gari ya tare su dole ya yi hakuri har kaya su iso kasuwa in sun iso kasuwa to anan ya zo ya tsare kayan ya saya amma ka tare akan hanya kafin kaya su iso kasuwa haramun ne sai yace walaye bi ahadirul libadi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan wala an yabi ahadirul libadi wato manzon Allah yayi hani dan bunni ya ji kunci sayar ma ba kauye kayan sa da ya kawo an gane ku ni ake nihi da ba kauye wanda yake ba dan gari ba wanda galibi kauyawa su suke kawo kaya birni to anan alal wannan ala wajhi taglib ne ko da baba kauye bane dan wani gurni ne ya dauko kaya ya kawo wani gari to baya halatta ba ko ya kawo kaya kai ka ji binci dillalancin wannan kaya shine yace wala yabi ahadirul libadi wato manzon Allah yayi hanin dan gurni ya ji binci sayar ma wato ba kauye kayansa domin lafazin badin an ciro shi ne daga albadawa. Albadawa shine kauyanci, ko kuma albadiya kauye kenan, albadawa kauyanci. In aka ce badin kenan ba kauye, to akwai lokacin da ba kauye yake daukan ma'anar bako, kamar yadda Ubangiji Ta'ala na faɗa sawa'an lil'akibu fihi wal bad. Albadin yake ni a nan bako kenan, duk wani wanda ya je maka matsayin bako ne yake, in dai ba dan Makka bane. To dan haka yace wala yabi ahadirul libadi, maza Allah yace dan kunni baya halatta ya ji kunci sayar ma ba kauye kayan sa. Haka nan in shi ba kauyen nanihin sayan kaya, baya halatta ka ji kunci sayar masa wannan kaya, ka ce kai zaka yi jagorancin saya masa wannan kaya, kada ya je a bige hancin sa. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ingantacce, yace ku rabu da mutane da bamancinsu da kauyancinsu, ya ce domin Allah shi ke azurta shashinsu da shashi. Yanzu misali, kaddara cewa ɗan birni zai ji kunci sayar ma ba kauye kayan shi, shi ba kauye ya kawo kaya, ko ta kowane hali zai dangana da kaɗan ƙin riba. In ya sayar da wannan kayan shi kawai, fama yake sayar da kayan shi ya koma kauyensu. To amma idan ɗan birni ya ji kunci wannan kaya, sai ya kure ma kayan riba. Yanzu kaddara cewa hatsi ne ba kauye ya kawo, wannan hatsi yakan iya sayar da shi dala 60 ko dala 70. To amma in dan birni ya amsa ya din ladancin, akalla ya sayar da shi dala 9 ko kuma kusan 100. Kaga anan an kuntata ma jama'a, kuma wanda zai sayi wannan abinci da ba kauye ya kawo, shi ma amfanin da zai samu amfani ne wanda yake kankanne. Amma inda za a bar shi ba kauyen ya sayar da kayan shi, to zai iya dangana da kadan gin riba, ya sayar da kayan shi ya koma kauyensu. Nace Qultu ya ibn Abbas, sai na faɗa ga Abdullahi dan Abbas, nace ma qawluhu la yabi'u hadirul libad, ni manzan Allah yake nihi da fadarsa da yace kada dan birni ya ji kunci sayar ma ba kauye kayan sa. Kala sai yace la yakunu lahu simsara, wato ai kada ya zame masa dillali. In aka ce dillali shine wanda za a bashi kaya ya ji kunci sayar da wannan kaya, shine dillali wanda zai kasance tsakanin mai saya da mai sayarwa. To dan haka kenan malam ya zo da wannan hadisi dan ya nuna mana kenan dillanci in dan birni ne zai ma dan birni, wannan babu sabani game da halaccin sa. Kenan anan dan birni ya zame ma ba kauye dillali shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Kenan wannan hadisi yana nuna ladan dillalanci halaka ne kenan. Amma kamar yadda malamai suka yi sharadi, ya kasance ladan shi ya zama tusananni ne a wajen jumhurin malamai. Idan ka ba mutum kaya ya sayar maka, to ya kamata ya san menene hakkin shi. Abu na biyu kenan, ya zamanto shi wanda za a ma dillalancin ba dan kauye ba ne ba. In dan kauye ne anan baya halatta kai masa, ko da ya nema, sai ka ce masa a je kadai ka sayar da kayan ka. Ba laifi kana iya ce masa in an taya kayan ya zo ya shawarce ka, kamar yadda wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Da wani ya kawo masa raƙuminsa ya ce ina so in sayar da shi, ya ce a. Yace wallahi in ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani mu da na je na sayar maka da shi. Yace amma je ka kasuwa, in an taya kafin ka sallama ka zo ka shawarce ni. Yace in an taya sai ya zo ya faɗa masa, in an taya sai ya zo ya faɗa masa har yi aka kai gwargwadon yanda ya dace ya sayar da raƙumin shi, sannan ya bashi shawara cewa ya sayar. Za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش هو سليمان ابن مهران عن مسلم عن مسروق هو ابن الأجدع قال حدثنا خباب هو ابن الأرت رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيت أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت
amma wallahi hatta tamuta kuma tuwa aka fada qal wa inni lamaytun kuma mawu'us qultu na'am qal fa innahu sayakunu li famma malun wa walad fa aqdik fa anzala Allah ta'ala أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا مالما الله يجي كنسا كي فدا ونم بابي ني وند كي بياني كمدى أبن دي يزول بمنزان الله صلى الله عليه وسلم ويشن نحلت متن مسلمي يبادى حير كنسا كواندي كي مشركي كما أكسا ودت كي تأرنا kamar yadda yan uwanmu musulmi suke tafiya kasashen turai neman kudi su zaman tuma aikata a gargashin kafirai shi mo yana halatta haka shine yace hal yu ajiru rajulu nafsahu min mushrik shin wai musulmi zai iya bada kanshi a matsayin labura a gargashin mushriki kuma fi ardil harbi a kasa wadda take ta arna idan aka ce ardil harb kasa wadda kafirai suke mulkinta shine kenan mallan yayi tambaya baban ya bude shi da salo wanda yake na tambaya shin wai yana halatta yin haka ko baya halatta shine anan mallan sai ya zo mana da hadisin Khabbab ibn al-Arad Allah ya kara masa yadda ke fada cewa kuntu rajulan qainan wato na kasance ni yace da na kasance yace ni mutum ne wanda yake makiri idan aka ce alqain shine makiri kenan wanda ke kera wato abubuwa waɗanda suke na amfani yace fa amiltu lil asi bin wa'il sinama asi bin wa'il dai daga cikin jigajigan kafiran makka waɗanda suka hana ruwa gudu a farkon musulunci kafin Ubangiji ta'ala da kudurarsa yi maganinsu ya ce na masa kira fajitama ali inda wato kuɗaɗena suka taru a gunsa bai biya ba ya kawo aiki na yi masa ya kawo in masa ya kawo in masa ya ce fajitama ali inda ya ce kuɗaɗena suka taru a gunsa fa ataituhu ataqaba wata rana sai na zo wajensa ina neman ya biya ni haƙƙina fa qala la wallahi yace rantsuwa nake da ubangijin da ya halicce ni la aqdika hatta takfura bi muhammad yace wallahi bazan biya ka ba sai ka kafirce ma wannan muhammad da kake bin shi sai ka kafirce masa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya masa sharadi sharadi wanda yake mai girma sharadin da kuma ba zai iya karba ba shine yace la wallahi yace rantsuwa nake da Allah la aqdika yace bazan biya ka ba yace hatta takfura bi muhammad sai ka kafirce ma muhammad sai ka nuna baka yarda da shi baka amince masa ba fa kuntu sai nace masa amma wallahi kasan da cewa ni ma rantsuwa nake maka da ubangijin da ya halicce ni yace bazan kafirce masa hatta ta muta yace har ka mutu kuma tuba asa kuma har a tada ka alkiyama yace fala yace wallahi bazan kafirce masa ba an gane kenan me yake ni har abada bazai kafirce masa shine yace masa amma wallahi hatta ta muta kuma tuba asa fala yace wallahi ka san da cewa bazan kafirce masa har ka mutu har a tada ka alkiyama yace wallahi bazan kafirce masa ba in dai saboda wannan da yace bazan kafirce masa ba qala sai yace wa inni lamaytun thumma mab'us yace masa yanzu ni mutuwa zan yi kuma har lo a tada ni shi yana mamaki yaya za a ce ya mutu kuma bayan ya mutu a tada shi duk da cewa mutuwar ya san mutuwar zai yi domin an yi a gaban shi ba ɗaya ba biyu ba an gane ko tunda ina mahaifinsa ina kakan shi ina kakan kakan shi ina danginsa to amma abin da yake inkari tashi bayan mutuwa shine yace wa inni lamaytu thumma mab'us yace yanzu ni mai mutuwa ne kuma a tada ni qultu na'am
Khabbab yace sai nace masa kwarai lalle ne zaka mutu kuma dole ne tabbas ne kuma za a tada ka a yinin alkiyama. Kana sai yace fa innahu sayakunu li thamma malun wa walad, yace in ma kamar yanda kake fada cewa akwai wani tashi bayan mutuwa nan gaba yinin da ake kiran shi alkiyama, yace to fa innahu sayakunu li thamma malun wa walad, in ma kiyama ta tabbata a can ma ina da dukiya ta musamman ina da yaya kamar yanda a nan duniya nake da yaya da dukiya. Fa qadi yace a can yin in an tada ni na biya ka. A lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya saukar da wannan aya. Ubangiji ta'ala ya ce, a fara'aitan lazi kafara bi ayatina, ba ni labari game da mutumin da ya kafirce mu ayoyinmu, shi ne kenan Asi ibn Wa'il da duk wanda wato ya yi hali irin nashi. Wa qala lahu tayanna, ya ce lalle ne in ma kiyamar ta tabbata kamar yanda kuke faɗa, yace lalle ne za a bani malam wa walada, wato dukiya da yaya a cikin kiyama kamar yanda a nan duniya daman ni mai kudi nake kuma mai iyali nake, to yace in kiyamar ta tashi ma a can haka za mu kasance. Ubangiji ta'ala yace aqala al-ghaiba, wai shin ya leka gaibu ya ga cewa in kiyamar ta tabbata a can ma yana da dukiya yana da yaya? Amittakhadha inda rahmani ahada, koko ya rigi wani alkawali a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Alkawalin shi ne mutum ya mutu akan kalima ta la ilaha illallah, akan tauhidi. Duk wanda ya mutu akan tauhidi shi yake da jin daɗi na hakika a gobe kiyama. Shi ne Allah ya ce amittakhadha inda rahmani ahada. Ubangiji ta'ala sai ya ce kalla, ya ce ko ɗaya yanda yake faɗa ba haka ba ne. Sanaktubu ma yaqulu, da sannu za mu rubuta duk abin da yake faɗa. Wani muddu lahu min al'azabi madda, kuma za mu daɗa masa game da azabar da muka tanada maddan daɗawa, ma'ana za mu ƙara masa azaba akan azabar da ya cancanta. Wani risuhu ma yaqulu, kuma za mu gashi duk abin da yake faɗa na cewa wai a nan duniya yana da dukiya yana da ƴaƴa, to gaba ɗaya mu za mu gashi dukiyar tashi da ƴaƴan nasa. Wa ya'tina farda, kuma zai zo mana shi kadai a ranar kiyama kamar yanda lokacin da yazo duniya shi kadai yazo ba tare da komai ba. Wala kadai shi itu muna furada kama khalaqnakum awwala marra. A taƙaice, wannan hadisi da malam yazo da shi bai dai yanke ba hukunci akan cewa shin yana halatta, ya halatta musulmi ya ba da haira kansa ga kafiri ko bai halatta ba, tare da cewa akwai ihtimalin yana halatta a lokacin da aka fada cikin wata larura. An gane ko? Akwai ihtimalin cewa idan musulmi ya fada cikin larura babu wani wanda zai yi aiki a ƙarƙashinsa mai sunan musulmi, to ba laifi ba ne yakan iya yin aiki a ƙarƙashin arni. Akwai kenan yiwuwar haka, ko kuma ya zamanto izinin haka malamai suka ce kafin Allah ya ba da izinin a yaƙi mushrikai ne. An gane ko? Kafin a yaƙe su a jefar da duk wani alkawari da yake tsakaninsu da musulmi, ko kafin haka ne kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi akan haka, ko kuma kafin wato umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mumini kada yayi abin da zai wulakanta kanshi. Saboda me yasa duk lokacin da ya kasance musulmi yana ƙarƙashin arni, to akwai wani nau'i wanda yake na kasanci alhali kai ko kai kake sama da shi da daraja da matsayi. A duk lokacin da aka ce arni shi ne mai gidanka, to akwai wani nau'i na kasanci wanda zai ringa wulakanta ka sai abin da ya yi da kai. To don haka dai a taƙaice, abin da muke so mu sani, baya dacewa dai musulmi ya zamanto ma'aikaci a ƙarƙashin arni sai da larura, sai in ya kasance larura ce wannan babu laifi mutum ya kai gire. Shi ma malamai sun yi sharadi cewa kada aikin ya zamanto a ƙarƙashin shi ne, ma'ana a cikin gidan shi, aiki wanda yake a cikin gidan shi. In ma aiki ne za ka yi ya zamanto wani kamfani ne ko wani ofishi ne gare shi za ka yi aiki a ƙarƙashin shi akan wannan. Amma abin da ya shafi aikace-aikace a cikin gidan shi, wannan akwai nau'i wanda yake na kaskanci. wanda baya dacewa mumini ya kaskanta kanshi. Shi ne anan kenan malam yace hal yu'ajiru rajulu nafsahu li mushrikin fi ardil harb, shi wai musulmi zai iya bada hayar kansa a matsayin labura yayi aiki a gargashin mushriki fi ardil harb a kasar da take arna. Shi ne dai anan iya abinda zamu dauka, in musulmi ya fada cikin larura ba yanda za a yi, babu wani musulmi da zai yi aiki a karkashin shi sai arne, to a wannan lokaci ba laifi yakan iya yi. Babu ma yu uqati ruqyati ala ahya ila arabi bi fatihati alkitab. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي هو عامر بن شراحيل لا يشترط المعلم إلا أن يلقى شيئا فليقبله. وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهم عشرة ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال كان يقال السهط الرشوة بالحكم وكانوا يؤقون على الخرص. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة هو وضاح ابن عبد الله اليشكري عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسأوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براج لكم حتى تجعلوا لنا جؤلا. فصالفوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشد من إقال فانطلق يمشي وما به قلبه. قال فأوفوهم جؤلهم الذي صالفوهم عليه. فقال بعضهم أقسموا. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ماذا يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقيا. ثم قال قد أصبتم أقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقال شعبة وابن الحجاج الواسطي الأتكي حدثنا أبو بشر أنه قال سمعت أبا المتوكل بهذا. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato babi ne wanda ke bayani game da abin da ake badawa game da addu'a a cikin kabilu waɗanda suke na Larabawa, ma'ana game da addu'a idan an karanta Fatiha. Idan aka ce ar-ruqya, wato ita ce addu'a da ake ma marar lafiya domin neman waraka. To anan malami ya ambaci cewa kabilu waɗanda suke na Larabawa, domin lafazin ahya
wato jami'i ne na hay, idan aka ce al-hay wato ita ce kabila, tare da cewa malam ba yana nihin kayyadewa game da Larabawa, a kamar yanda ya zo ne a cikin nassin hadisin kenan malam ya lura da shi, amma ba dan ya kayyade ba, ko ma wane ne aka yi kenan, ba laifi akan iya ba da gwalgwadon haka, ko ƙasa da haka, ko sama da haka. Shi ne ya ce babu ma yi udafin ruqya, babin da ke bayani game da abin da ake badawa game da ruqya ala ahya il arabi, wato a cikin kabilu na Larabawa, bi fatihatil kitabi, in an karanta fatiha me suke badawa a wannan lokaci. Shi ne anan malam sai ya zo mana da hadisi na Abdullahi dan Abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ke faɗa a haqqu ma akhadhtum alaihi ashran kitabullah, manzon Allah ya ce mafi cancantar abinda wato kukan karbi lada a kansa shi ne koyar da littafin Allah. An gane ku? Don kada wani ya yi kabu-kabu da wannan hadisi ya raba ya ce maka a kan saukar Al-Qur'ani, ko kuma kan rubuce Al-Qur'ani. Abinda ake nihi karantar da Al-Qur'ani shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ne. Dan a lokacinsa, ko a lokacin sahabbai, ko a lokacin tabi'ai, ko a lokacin atba'u tabi'in, ba a san ba na a ɗauki wani makaranci haya ya sauke Al-Qur'ani a biya shi. An gane ku? Wannan kwata-kwata ba aikin magabatan ƙwarai ba ne, ko kuma a ce ya rubuce Al-Qur'anin ya rubuce a addu'a biya shi. Abinda yake nihi da ya ce a haqqu ma akhadhtum alayhi ajran kitabullahi, mafi cancantar abinda kuka karɓi lada a kan shi, a kan karantar da shi kenan, ala ta'limihi, sai ce kitabullahi, shi ne littafin Allah. Don haka a nan malam ya zo mana da maganganun magabatan ƙwarai wanda suka yi mu fahimtar ni hadisin yake ne. Shi ne a nan al-Imamu Sha'bi sai ya ce la yashtaridul mu'allim, ya ce malami baya sharadi ya ce kaza za a biya shi, illa an yi wa ba shay'an falyakabalhu, in an ɗau wani abu an ba shi ba laifi ba ne yana iya amsa. Wannan kenan ga al-Imamu Sha'bi. Akwai malaman da suka tafi kwata-kwata baya halatta, daidai da dala a kan karantar da Al-Qur'ani ka karba, kamar yadda ƙarin bayani zai zo. Shi a nan al-Imamu Sha'bi ya ce la yashtaridul mu'allim, ya ce malami baya sharadi ya ce kaza za a biya shi domin ya karantar da yaro, illa an yi ba shay'an falyakabalhu, sai dai in an ba shi wani abu ba laifi yakan iya amsa. Wa qala al-hakam, wato al-hakam ke faɗa cewa lam asma'a ahadan kariha ajran mu'allim, ya ce ban taɓa ji daidai da ɗaya daga cikin wato magabata. An gane ko? Ban taɓa jin daidai da ɗaya daga cikin magabata da aka masa tambaya game da ladan malami kariha ajran mu'allim ya ce a'a, ya ce bai halatta, ya ce ban taɓa ji daga cikin magabata. Shi an gane ko? A iya saninsa shi al-hakam ya ce bai taɓa jin wani daga cikin magabata daidai da malami ɗaya wato kariha ajran mu'allim cewa ya kyamaci biyan malami in ya karantar da yaro Al-Qur'ani cewa a biya shi. Sai ya ce wa a'ad al-hasanu darahima ashara, wato al-hasan al-basri ya ba malami lokacin da ya karantar da ɗan shi ya ba shi dirhami goma. An gane ko? Ya ba shi dirhami goma. Sai ya ce walam yarbun sirin bi ajril qassami ba'sa, wato Muhammad ibn Sirin baya ganin laifi game da biyan wato mai rabu wanda aka wakilta shi ya raba ma jama'a wata dukiya. Yace biya ba babu wani laifi game da bashi wani lada a dau wani abu a biya shi wanda aka tura masa nauyin ya raba ma jama'a dukiya, ba laifi bane ba kenan ya karbi wani lada akan haka. Shi ne al-qassa. Wa qala, sai yake cewa kana yuqalu, wato ya zamanto ana faɗa kamar yadda shi al-Imam al-Bukhari yake faɗa, yake cewa yuqalu as-subutu ar-rishwa fil hukm, idan aka ce as-subut wato shine cin hanci a wajen hukunci.
mutum ya bada cin hanci in ba shi da a bashi abinda bai cancanta ba a bashi kenan mai gaskiya a bashi rashin gaskiya marar gaskiya a bashi gaskiya shine ake kira da as-suhutu kenan ita ce cin hanci a wajen hukunci wa kanu yace yuqawna alal kharz wato sun kasance ana ba su sun magabata sun zamanto ana ba su lada alal kharz kenan akan kirdada ko kuma yuquna alal kharz suna ba da lada akan kirdada misali wanda za a ce yayi hashashe abu kaza ya kai kamar kimanin kaza misali sai a zo abu a tare a ce wanda yake masanin abu sai a ce masa yanzu kaman gulgudan abu kaza yayi kaza sai yayi hashashe ya ce abu kaza dai ya kai misali kamar kaza kamar yanda za a kawo mutum gona ta dabino a ce masa yanzu wannan gona da kake gani ta dabino in aka yanke dabinon nan yayi tiya dawa zai yi hashashi ya ce ya kai kamar kaza to wanda yi wannan hashashin akan dau wani abu a biya shi kuma ya karba shi ne ya ce wa kanu wato yuquna kenan ana ba su ko kuma yuquna suna badawa alal kharz ma'ana akan kirdada idan aka yi a takaice anan kenan malam ya zo mana da maganganun magabata waɗanda suke fassara mana wannan hadisi na cewa a haƙƙu ma a kastuma alaihi ajran kitabullah mafi cancantar abinda kuka karɓi lada a kan shi shine littafin Allah ma'ana shine karantar da alƙur'ani tare da cewa malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki a kan cewa karantar da alƙur'ani ba tare da karɓar wani lada yana daga cikin fiyayyar ibada kuma wadda Allah ya fi so ya fi ƙauna an gane ko tare da cewa wasu daga cikinsu kuma tare da cewa sun yi ittifaki a kan cewa in dai daga baitul mali ne gwamnati ko mu ce shugaba ya yanka wani albashi a kan biyan malamai za a ringa biyansu domin su karantar da al'umma to wannan shi ma babu saɓani a wajen magabata suna ganin halaccin haka in dai daga baitul mali ne za a ɗauka a biya to wannan babu matsala ana iya ɗauka a biya jama'a domin su karantar da ƴaƴan musulmi alƙur'ani kamar yanda ƙasashen da aka ci gaba ƙasashen da musulunci yake faɗa haka ake duk wani malami da yake karantar da ɗalibai to gwamnati ita ce take ɗaukan nauyin shi me yasa saboda taimaka ma jama'a ne akan yin da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma wannan dukiya daman dukiya ce ta al'umma kenan akan abinda amfanin shi zai dawo akan al'umma ake sarrafa wannan dukiya kuma wannan abinda ake biyan malami baya suka game da ikhlasin shi ya bata masa niyya dan haka malamai suka ce wannan daidai yake da ganima ta yaki wanda ake raba ma waɗanda suke mayaka kaga wannan ganima ai bata tauye musu ladan yakin su ba to haka ladan karantar da alƙur'anin da yake biyan da gwamnati take masa wannan baya tauye masa ladan shi matukar ya kyautata niyya dan haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake cewa amma ma yu'khazu min baitil mali falaysa iwadan wa ujra yace duk abinda malami yake karba daga baitul mali akan karantar da alƙur'ani da yake ma ƴaƴan musulmi wannan ba lada bane an biya shi yace bal ruziqa lil i'anati ala ta'a an bashi wani abu ne na dukiya domin a taimaka masa akan wannan aiki na da'a ga Ubangiji subhanahu wata'ala domin ya ci gaba da yi to haka duk wata dukiya da aka yi wakafinta ko wanda wani yayi wasiya an gane ko wanda wani yayi addu'a to wannan ba laifi akan iya sarrafa wannan dukiya ga waɗanda suke malamai masu karantar da ƴaƴan musulmi alƙur'ani a ringa biyansu wanda shine babban abin da ya dace a ce a yau inda a ce mawadata sun gane abin da ya kamata su yi babban abin da ya kamata su yi wakafi su tsaye da wata dukiyarsu saboda Allah in ma gidaje ne ko wani kamfani ko wani abu kuɗaɗen da suke fitowa ta wannan hanya a ɗau malamai a ɗauki nauyin malamai a ringa biyansu irin yanda gwamnati take biyan mushinan lafal a ringa biyan su domin su zauna su karantar da ƴaƴan musulmi alƙur'ani da sai ka ga insha Allah a cikin shekara ɗaya zuwa biyu zuwa uku an yi abin mamaki amma yanzu malami ya zo a sati a laraba da wuya yara za su haɗa musu shekara biyu domin laraba ba ta wuce dala biyar. To shi mushe ya zo yana wannan a wata an ba shi jika da ribi, jika da ribi uku, jika da ribi hudu, ko kuma ka ɗauka ma in ƙasa ne wani a ba shi jika da ribi misali. To yaya za a yi shi wannan malami ya zauna ya ringa haɗa masa jika biyu a sati, jika biyu a sati, a wata kenan jika takwas. Jika takwas ce wani gida za ta ishe shi ko me za ta ishe shi. Dan haka ƙasashen da aka ci gaba waƙafi masu kuɗi suke yi, sai mai kuɗi ya zo ya gina gida. Idan ya gina gida, wannan kuɗaɗen da ake karɓa na hayar wannan gida da su ake biyan malamai domin karantar da 'ya'yan musulmi Alƙur'ani. In ka ɗauka akwai wani bene a nan kusa da masallacin Madina wanda an yi shi ne, an yi waƙafin shi ne akan malaman haramin Madina waɗanda suke karantar da Alƙur'ani. Benin ya yi hawa goma a duk shekara, a kaɗan ana yayi yara ƙanƙana waɗanda suka haddace Alƙur'ani sama da ɗari. Za ka ga an yayi yara wani akwai lokacin da aka yayi yara sun yi 200 a lokacin guda, wanda za ka iske halaka halaka ta yara wadda ake karantar da su Alƙur'ani. To haka ya kamata a ce maimakon ka zo ka kashe wasu miliyayyuka, ka zo ka yi masallaci, tsakanin masallacin da naka ma masallatai duka an wadatu da su. Kowa in ya tashi sai ya ce masallaci zai, kowa in ya tashi masallaci zai. Haka kawai ba tare da ya nemi shawarar malamai ba da sauransu. Wanda shi ko kamata ya yi mai dukiya, in zai ware dukiya ya yi wani aiki wanda yake na alkhairi, to ya kamata ya shawarci malaman Allah masu ilimi su ba shi shawara cewa ga abin da ya dace a yi da wani. Kamar yadda sahabbai suke shawartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kan sahabbai. Yanzu a kaɗan a garin nan a yau an wayi gari masallacin Juma'a, aƙalla za ka samu masallacin Juma'a sama da 60. Tsakanin wani masallacin da masallacin duka bai kai ba kamar wani tsakanin wani duka bai wuce ba mitir 200 ko 300. Sai ma ana musanyar lasifika tsakanin wannan masallaci da wannan. To kaga irin waɗannan aƙalla ku a masallacin kafin a yi da gina shi aƙalla a iya kashe kuɗi ya kai kusan miliyan 10. To kaga yanzu kaddara cewa kuɗin da aka kashe a wannan masallaci a zo a gina wani gida a matsayin waƙafi ne na haya a ringa karɓar kuɗi, kuɗin da za a karɓa zai iya ɗaukar nauyin ko malami biyu a duk wata a biya malaman nan domin karantar da yara. Yara nawa za a yayi cikin shekara? To don haka shi in ya kasance kenan ta hanyar baitul malami ko ta hanyar waƙafi ne na dukiya da mawadata suka yi, to wannan babu laifi kenan. Malamai sukan iya amsa a ringa karantar da 'ya'yan musulmi Alƙur'ani. To a ɓangaren cewa shi wanda aka karantar ko waliyin shi ya ɗauka ya biya, a nan ne malamai suke da saɓani. Wasu sun tafi akan cewa ya halatta in dai da larura da buƙata malami ya karɓi abinda za a bashi akan karantar da yara, an gane ko? Wasu malamai sun ƙayyade suka ce sai da larura. Haka malaman Hanabila, haka Sheikhul Islam ya ce in da larura ya ce ba laifi malami yana iya karɓa. Wasu daga cikin malamai suka ce kwata-kwata ya halatta mutum ya karɓi biyan da za a masa akan karantar da Alƙur'ani. Wannan faɗa ce ta malaman Malikiya da malaman Shafi'iyya, kuma haka riwaya ce daga Al-Imamu Ahmad. Haka malaman Zahiriyya sun tafi ya halatta a biya mutum ya karantar da yara Alƙur'ani. Faɗa ta uku suka tafi akan cewa kwata-kwata baya halatta mutum ya amshi daidai da dala akan karantar da Alƙur'ani. Wannan faɗa ce ta malaman Hanafiya, kuma riwaya ce daga Al-Imamu Ahmad. Akwai dalilai waɗanda suke masu yawa akan haka. Kenan kaga maganganu uku ne. Magana ta farko suka ce yana halatta inda larura. Magana ta biyu yana halatta sawa'an da larura ko babu larura. Magana ta uku kwata-kwata baya halatta. To don haka kowanne kuma akwai dalilai ingantattu akan haka waɗanda akan waɗanda suka tafi akan cewa baya halatta, waɗanda suka tafi akan cewa ya halatta akwai dalilai. Na ɗaya daga cikin dalilin su shine wannan hadisi. Manzon Allah ya ce mafi cancantar abinda kuka karɓi lada a kansa shine karantar da Alƙur'ani. To illa kasancewar a ƙarshe dai da aka gangama waɗannan maganganun malamai suka ce inda larura ba laifi mutum yana iya amsa. To galibin malaman namu ko ayawa ai a cikin larura suke. tunda wa yake daukar nauyin su yana da iyali kamar yanda kai ma da ka turo danka makarantar kake da iyali amma bari shi malamin ya fika da ruwa kenan anan ba laifi bane ba idan sun karba kuma sun yanke cewa kaza za a bani tare da cewa shi anan al-Imam Sha'abi yana cewa kada malami ya sharadi ya yanke ya ce kaza za a bashi amma duk abin da aka bashi ba laifi yana iya karba to shi ya anan malam bayan ya zo mana da maganganun magabata sai ya zo mana da hadisi na Abu Mutawakkil daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ke fada cewa in balaka nafarun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa fi safaratin safaruha wasu jama'a daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato a wani gulaguro da suka yi sun tafi suka isa wata alkarya shine yace hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arab har aka kai lokacin da suka sauka ga wata kabila daga cikin kabilun larabawa dan haka malan ne kallu wannan gaba shi yasa ya kayyade a cikin tarjumar da yayi amma ba yana nini cewa yake banta da wato kabilu wadanda suke na larabawa ko ma wane ne kenan in ya bada ba laifi bane sai yace fastabafuhum wato wadannan tawaga na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka isa wannan kabila ta larabawan suka nemi cewa su karbi bakuncin su su sauke su su ba su wurin kwana su ba su abinci fa abau an yubayyu suka ki su karbi bakuncin su suka ki ba su abinci suka ki ba su wurin kwana alhadisu kuma bakin su wajen mutum 30 ne ko sama da haka me za a yi fadu daga sayyidu zalikal hayy shugaban wannan kabila wato sai wani abu ya sare shi kamar yanda ya zo a cikin wata riwaya kunama ce ta halife shi kamar yanda yake cikin wata riwaya kuma kunama ta ruwa fadu daga sayyidu zalikal hayy wato shugaban wannan alkarya sai aka halife shi ma'ana kunama ta halife shi fasa aulahu bi kulli shay la yanfa'u shay suka ringa kai kawo suna kokarin yi masa magani da duk wani magani da aka sani na cewa in kunama ta halbi mutum in an masa da izinin Allah zai samu lafiya duk maganin da suka sani suka masa la yanfa'u shay ba maganin da radadin yana nan shugaba sai radadi yake yi duk abin da ya kamata su yi masa sun masa la yanfa'u shay'un ba maganin da ya masa amfani fa qala ba'duhum sai wani daga cikin su yace law ataytum ha'ula'i rahaban ladina nazalu da kun je ma wadancan jama'a wadanda suka zo suka sauka anan alkarya la'annahu an yakuna inda ba'dihim shay'un me yiwa a wajen su a samu wani abu wanda zai iya amfanar wannan shugaba namu na magani sai suka karbi wannan shawara ta wani daga cikinsu da yace a je wajen wadancan bakin a tambaye su me yiwa a samu maganin abunsu fa atawhum sai suka je musu fa qalu suka ce ya ayyuharra ya ku wadannan jama'a inna sayyidana ludiga lalle shugabanmu wani abu fa ya halbe shi ma'ana kunama ta halbe shi wasa aina lahu bi kulli shay'in la yanfa'u duk mun yi iya kokarin mu game da kowane magani mun masa la yanfa'u amma ba maganin da ya amfane shi fa hal inda ahadin minkum bi shay shin a wajen a cikin ku ko akwai wanda yake da maganin kunama halbin kunama fa hal inda ahadin minkum bi shay shin ko akwai wani abu na maganin kari wato a wajen ɗaya daga cikin ku fa qala ba'duhum wani daga cikin waɗannan jama'a na sahabbai sai ya ce na'am ya ce kwarai muna da maganinta wannan wanda ya faɗa ku shi ne marwaicin hadisin Abu Sa'id al-Khudri kamar yadda wata riwaya ta bayyana shi ya ce wallahi inni la'arfi ya ce na rantsuwa nake da Ubangiji wallahi inni la'arfi la'ar yace wallahi yace ni ina yin ruqya ma'ana na iya yin ruqya zan yi masa magani amma walakin wallahi laqad istabaqnakum falan tubayyuna yace sani dai wallahi mun ne muku karbi bakuncin mu ku ba mu abinci falan tubayyuna kuka ki karbar bakuncin mu to dan haka ku san da cewa fa ma ana bi raqil lakum wannan shugaba na ku ba zan masa ba wannan addu'a hatta taji adu da na shugula sai kun sanya mana lada kun bayyana mana ni za ku ba mu fasala guhum ala qabilin min al-ghanim suka yi sulhu tsakankanin su akan cewa in har sun ma shugaban su addu'a ya warke to za su ba su wani garke wanda yake na dabbobi qabilin min al-ghanim shine daga 30 zuwa 40 an gane ku kusan sai kusan dabbobi kusan 30 zuwa 40 suka ba su famana ga yatfilu alaihi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin wato wannan sahabi sai ya hadu yana tofa masa yana karanta masa alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana fatiha gaba ɗaya yake karanta masa yana tofa masa baka annama nushi da mini kal kace tamkar an kunce rakumi ne daga akala take yanke tashi ya samu lafiya yace fan talaka yamshi wa ma bihi kalaba sai gashi shugaban yana tafiya yana takawa babu wani radadi wato na halibi tare da shi take yanke Allah ya bashi lafiya ana wato sai ya faɗa sai ya ce fa'au fawhum shughulahum alladhi salahuhum alayhi wadannan jama'a sai suka cika musu ladan su wanda suka wato yi sulhu da su Allah ne ko suka cika musu ladan su suka ba su kamar yadda suka yi sharri faqala ba'dhum aqsimu wasu daga cikin jama'ar na sahabbai sai suka ce to ai abinda za a yi a raba faqala alladhi raqa wanda yayi addu'ar sai yace a la taf'alu kada ku yi gaggawa ku raba wannan ganima da aka samu hatta na atiyan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama sai mun je ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa nadhkura lahu alladhi kana wato mu ambata masa al'amarin da yayi wa kana fa nanzura ma za ya amuruna wato mu gani ne ne abinda manzon Allah zai umarce mu da shi zai ce ya halatta mu raba ko zai ce bai halatta ba mu je dan jira mu je mu gani malamai suka ce anan dalilin da ke nuna duk abinda halaccin shi kamar misali ya dan bayyana gare ka to ba laifi kana iya karba amma kafin ka tantance kada kai gaban kanka ka bari har ka je ka yi tambaya in ka samu tabbas akan halaccin shi sannan ka ci gaba dan haka anan suka karba suka ce ku bari har mu je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu bashi labarin cewa ga yanda namurin ya wakana mu gani ne ne zai ce da mu faqadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan suka iso wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gurin Madina ma'ana lokacin da suka dawo fa zakaru lahu suka ambata masa cewa ga yanda al'amari ya wakana faqala sai manzon Allah yace da shi wa mai dirika annaha ruqya manzon Allah yace wa ya sanar da kai cewa ita suratul fatiha addu'a ce ta samun waraka game da rashin lafiya wa ya sanar da kai manzon Allah yana kambama al'amarin yana girmama al'amarin yace wa mai dirika annaha ruqya kuma qala sannan sai manzon Allah yace kada asawtu yace hakika kun yi daidai kun dace ma yanda ake bukata aqsimu manzon Allah yace ku kasa wadribu lima akum sahama manzon Allah yace ni ma ku sanya rabuna daga ciki tare da ku ma'ana ni ma a raba da ni fa dhahika an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kirkire da dariya me ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dariya abin ya bashi al'ajabi قال ابو عبد الله الامام البخاري ke fada cewa shuba ibn al-hajjaj ke fada cewa abu bishr ke fada cewa yaji abul mutawakkil wato ya rawaito wannan hadisi daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yinta a takeice wannan hadisi da malam yazo da shi ne akan dalili game da halaccin
wato karbar lada akan wato addu'a da mutum yayi domin neman waraka ba laifi in an biya ka ka karba. Anan shine malamai suka yi bayani dangane da ita ruqya da ake yi. Kenan ita ruqya ta kan iya zamantowa ijara kuma ta kan iya zamantowa ju'ala. Kamar don haka malam ya shigo da babin a cikin kitabul ijara. Idan aka ce ijara shine a dauke ka hayar kai wani aiki ka gama aikin a biya ka. Wannan shine dalili na farko wanda yake nuna halaccin kenan haka. Akwai dalilai waɗanda suke na daban waɗanda suke tabbatar da halaccin haka, domin akwai hadisi wanda Kharija ibn Salt daga amminsa yake cewa wata rana daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun isa wajen wata kabila ta Larabawa, muna isa sai suka zo mana cewa suna da wani mutumansu wanda ba shi da lafiya, yana nan a cikin ma'ana turu kamar ya samu taɓuwar hankali, yana cikin sarƙa an ɗaure shi. Sai muka ce musu ku je ku zo da shi. A lokacin nan suka zo da marar lafiyar, ya ce na ringa karanta masa fa suratul fatiha tsawon kwana uku sahi da mareci, ina tofa masa ina karanta fatiha ina tofa masa sahiya da mareci sai da akai kwana uku. Da izinin Allah wannan marar lafiya ya tashi ya samu lafiya tamkar an kunce rakumi daga cikin akala. A lokacin nan wato suka biya mu wani lada, abinda muka yanke suka biya mu akan haka. A lokacin nan sai muka ce ba za mu taba wani abu daga cikin wannan sai mun zo mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace a lokacin nan muka iso Madina muka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa laqad akamta bi ruqyati har, yace hakika ka ci abin da ya dace game da addu'a ta gaskiya. Wannan hadisi yana cikin musnad na al-Imam Ahmad da sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i a cikin Amalul Yawmi wal Laila. Haka nan al-Hakim ya rawaito shi a cikin al-Mustadrak. Sheikh Nasir al-Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin Sahihul Jami. Dan haka a takaice hadisi ne sahihi. To dan haka suka ce anan kenan ita ruqya ta kan iya zamantowa ijara ta kan iya zamantowa kuma ju'ala. In akan ijara ne misali a kama marar lafiya, sai kun shinga nawa za a bada a karanta masa Alkur'ani a tofa masa. Kenan iya ladan karatu ne kawai za a biya a karanta masa kenan wannan Alkur'ani. Ba ruwanku da ya samu lafiya bai samu lafiya ba. Kenan in kai dai an ɗauke ka ka karanta masa iya kwanukan da kuka yi kuma da iya abinda za a biya, to wannan ba laifi bane. Kamar yanda shi anan Abu Sa'id al-Khudri kenan suka yi wannan, ko kuma ya zamanto ju'ala. Amma in akan ju'ala ne ga marar lafiya ana buƙatar a yi masa ruqya, amma fa sai ya samu lafiya. In ya samu lafiya nawa za a bada? To a lokacin nan sai yanke, in ya samu lafiya kaza za ku ba. To wannan ba laifi, amma dala ba za a baka ba sai in ya samu lafiya. In bai samu lafiya ba ko dala baka cancanta ba, saboda ju'ala ne. Shi kuma ju'ala na kasancewa akan abu wanda yake mashhu. An gane ku? Samu kenan tunda samun lafiya abu ne wanda ke hannun Allah. Ya samu ba zai samu wannan al'amari ne a hannun Allah. Kenan akan iya yin ju'ala kamar yanda anan shi Abu Sa'id al-Khudri da aka kawo wannan suka nuna cewa duk iya abin da suka sani na magani sun yi, ba maganin da ya amfani. Anan sai Abu Sa'id ya ce ba za mu yi masa ba sai kun gaya mana ne za ku ba. Kenan anan aka yi jinga garki wanda yake na kankanan dabobi, da ya samu lafiya ko dole aka ba su. To dan haka anan shine ana iya jinga da likita. In marar lafiyan mu ya warke kaza za mu baka, in ya yarda ya amince zai ci gaba da yi masa magani, in ya samu lafiya a biya shi. In kuma kawai an zo ne na yi masa magani a biya shi magani zai yi, sawa'an ya samu lafiya ko bai samu lafiya ba, shi ya cika aike shi kawai dole a biya shi. to akan wannan mas'ala shine anan malam ya kawo maganganun magabata musamman daga cikin malamai wanda ake kiran shi Ali ibn Muhammad ibn Nasir al-Faqih yayi littafi mai suna Ar-Ruqya Ash-Shar'iyya min al-Kitab wa Sunnah anan yayi bayanin cewa game da wasu da sukan girka kansu a matsayin masu rufiya su maida ta sana'a har su bude clinic likitoci gaya kawai zaka zo in ma mutum bai da lafiya ya zo nan ai masa kwata-kwata wannan baya dacewa ba karantarwar magabata ba ce ba a taɓa samu wani daga cikin magabata ya girka kansa a sunan cewa mai rufiya ne ya bude shago wannan ya zo ai masa wannan ya zo ai masa wannan ya zo ai masa wannan kwata-kwata ya ci karo da wannan jin magabata kuma ita rufiya ba wani abu bane ba wani sai an ji nisa salihin bawa wanda dai ake ga alaman nagarta ba ta kibanta ba cewa sai malam wani kuma anan hon mu gane ba wani abun aje nisa bane fatiha ce ko wanda kowa ya iya tawa abin da yake tasiri anan karhin imanin mutum yaqininka tsakaninka da ubangiji malami nawa zai yi ta karatun mutum marar lafiyar sai dai ma rashin lafiya ta karu da izinin Allah to dan haka anan abu ne wanda kowa yana iya yi a birni ko a ƙauye kowa yana iya shi kanshi marar lafiya yana iya ma kanshi rufiye ba wani abu bane ba wanda sai an je nesa tare da cewa ita kanta rufiyar a yau da yawa sun maida ta wani nau'i ne na bokanci abubuwa da dama sukan shigo da su waɗanda ba su da alaƙa da karantarwa ta addini abubuwa da dama za ka ga ana kawo su ana amfani da su wanda kwata-kwata shari'a ma ba ta yarda da su ba musamman a wajen wasu magunguna da suke kawo da wasu turaruka da wasu abubuwa waɗanda abubuwa ne irin waɗanda suke na bukanci da sauransu da wasu abubuwa wanda har ya kai akwai lokacin da su masu rukiya suke haɗawa da wani abu da wani ruwa wanda sai an kai kan kabari an zuba wannan abubuwa ne waɗanda suke tabbas an samu wasu abubuwan da suke da dama a ɓangaren wannan rukiya wanda kwata-kwata ya saba ma shari'a ita fa rukiya in aka ce rukiya shine a karanta ma mutum alqur'ani da addu'o'in da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne ake neman albarka da karatun su Allah ya ba mu lafiya lafiya kuma sai magunguna waɗanda suka tabbata a shari'a kamar irin su zamzam irin su habbatu sauda irin su zaitun da sauransu irin su zuma wannan su ne za a yi amfani da su domin sun tabbata a shari'a a ba mara lafiya da sunan Allah ya ba shi lafiya to dan haka maganar mutum ya girka kanshi a matsayin mai ruqya ne wannan kwata-kwata baya dacewa me yasa saboda kasancewar abun an maida shi sana'a kuma ta hanyar maida shi sana'a ya zamanto babu tsarkin niyya a cikin zuciyar zukatan mutane kawai abinda suke kallo wannan kuɗi suke wani daga marar lafiya ya zo a yi ta yanka masa wanda kuma abu ne wanda yake na taimakekeniya in ka iya kai ka nemi sakamakon lada a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala lallai ba laifi ba ne ba in ya kama ka ce a sai an biya ka ko kuma a sanya lada amma ka maida abin a matsayin sana'a to wannan kwata-kwata baya dacewa kinan anan ya kamata a ce kowa a cikin musulmi ya iya wannan addu'o'i waɗannan ayoyi da ake karanta ma marar lafiya ba wasu abubuwa bane na aje nesa irin su farkon suratul baqara irin su fatiha da su amanar rasul su ayatul kursi da qul huwallahu da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas da fatiha da irin waɗannan addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wanda ake ma marar lafiya su ne ayoyin da ake rukiya da su ba wani abu ne na aje nesa kowa yana iya karanta ma marar lafiya in baka iya ma abinda ka iya na alqur'ani kai ta karanta ma marar lafiyar da izinin Allah Allah zai ba shi lafiya abin ya danganta ga karhin imanin mutum da yake ne mutum to dan haka shine anan wani malami daga cikin malaman da suka karantar da mu shine Dr. Fahad As-Suhaimi ya wallafa littafi akan ahkamu ruqawat tamayil ahkamu ruqawat tamayil anan ne yayi bayani mai tsawo akan wannan mas'ala dan haka maida ita ruqiya sana'a wannan kwata-kwata baya dacewa ne insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu garin kuskuren da muke Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk
الله أكبر الله أكبر